sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Dakarun Rasha sun ce sun kama garin Liman da ke gabashin kasar Ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin kasa a yankin Donetsk. Kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a Ukraine. Bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen Donetsk da dakarun Rasha, sai 'yan tar da baki ɗayan garin Krasny Liman da ke hannun masu kishin kasar Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. A jiya Asabar kuma Rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin Arctic. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce makamin mai linzami na Zircon ya yi tafiyar kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin Arctic. A hali da ake ciki kuma, binciken da Turai ke yi na neman madadin makamashin Rasha ya ƙaru ainun tare da buƙata da kuma farashi na mai da iskar gas daga ƙasar Norway. A yayin da kuɗaɗen ke kwarara, kamfani na biyu mafi girma a nahiyar Turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yaƙin Ukraine. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki, wanda ke neman ƙasar ta Scandinavia ta maye gurbin iskar gas da Poland ta saba samu daga ƙasar Rasha, ya ce ribar mai da iskar gas ta Norway ta farauta ce a kaikaice a kan yaƙin. Ya buƙaci Norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa ƙasashe da suka fi fama da bala'in, musamman ƙasar Ukraine. Wani turmutsitsi da ya barke a jiya Asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu 7, kamar yadda 'yan sanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da ƙwarin gwiwa ga mabuƙata. Wani ganau ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da mace mai juna biyu da kuma yara da dama. Turmutsitsin ya barke ne a wurin taron da Cocin King's Assembly Pentecostal da ke jihar Rivers ta shirya, ya hada da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na Shop for Free da Cocin ke yi a kowace shekara, kamar yadda kakakin 'yan sanda Grace and Ringi Koko ta bayyana. An saba shirya irin wannan taron a Najeriya, mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka, inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da matsanancin talauci, a cewar ƙididdigar gwamnati. An shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya Asabar da misalin karfe 9 na safe, amma mutane da dama sun zo tun karfe 5 na safe don tabbatar da sun shiga layi, inji Aringi Koko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 28 ne suka mutu a jiya Asabar a ƙasar Brazil sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwashe kwanaki ana yi a babban birnin yankin Recife da ke zama babban gari a jihar Pernambuco da ke arewa maso gabashin ƙasar, inji hukumomi. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, an sami rahoton mutuwar mutane 28, inji hukumar tsaron farin kaya a cikin wata sanarwa. Lamarin ya faru ne da sanyin safiya, lokacin da mutane 19 suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin Jardim Monteverde da ke kan iyaka tsakanin Recife da gundumar Jaboatão dos Guararapes. Wasu 6 sun mutu a wata zaftarewar ƙasa a ƙaramar hukumar Camaragibe. Mutum 2 kuma sun mutu a Recife da kuma wani a Jaboatão dos Guararapes. A ƙarshe, jama'a da dama ne suka taru a jiya Asabar a Uvalde da ke kudu maso yammacin jihar Texas ta Amurka domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin. An sanya gicciye 21 a kusa da babbugar ruwa a farfajiyar kotun birnin. Ɗaya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai 19 na aji 4 da suka mutu da malamansu 2 da suka haɗa da Irna Gracia da Eva Merles. Tarin furanni masu girma, mutum-mutumin dabbobi da kyawawan saƙonni, muna ƙaunarku, za mu yi kewanku, su ne suka kewaye gicciyen. An kuma ƙona kyandarori masu ɗimbin yawa. Pastor Humberto Redivato, ɗan shekaru 33 wanda ke zaune a Uvalde, ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a masa addu'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna sauraron mahalarta zauren inda suke kokarin bada mafita a matsalar tsaro da ya addabi kasashen Sahel. A yanzu za mu ci gaba ga malami na gaba.
Alhaji Aliyu, mahuta ta farko saboda matsalolin uku ne muka tsana. A nan dai muna iya cewa mun hada akan matsala uku ta tashi hankali a kasar nan. Akwai hoshi da makami, akwai wannan safarin kwaya, akwai kuma ta'addanci wannan da ana kece ma terrorism. To in muka dauke su wa'ancan adalci zai kawo su. Wannan hoshi da makami da safarin kwaya an san idan aka sa adalci a kasa, gwamnati ta sa kowa akan aikin shi ya nace yayi adalci, wannan sace-sace za a yi maganin su, yawo da kwaya za a yi maganin shi. In ya so babban matsala wadda ita ce wannan ta ta'addanci da ta shahi Mali, Burkina da Niger, ita wannan sai an zamna an yi taka tsantsan saboda masu cin abinci a cikin ta ke da yawa. Alhaji, bin ce ba faran shi tana da hannu sosai, saboda tunda suka zo suka kawo sojojin su a yankunan wannan, kuje ku shiga littattafai na yankin lokacin da suka raba kasashen mu, za ku gane da akwai da shugaban kasa horan shi akwai kudurori da aka dauka wanda sun hi ku sanin yankunan wannan. Za su ce muku iyakar Niger da Burkina ta bi tsakanin tabkin tango-tango da tabki da icce uku da ke wuri kaza, ina muka san su mu wannan abuwa.
Me mafita?
Mafita Mala Aliyu Abu Gudane, muna mukayan juna gaskiya. Yakin gada an ka sa muna cikin kasashen mu, muila ya kamata mu yarda da wani abu, ba mu ciwo kanta da yakin sojoji. Abinda ya afko Afghanistan ya nuna muna komin karhin kasa sojoji ta'addanci ba iya ciwo kanta da makamai baiwa, tunda Amerika baka karhi da yi Amerika gudu ta yi Afghanistan. Yau in an ka saurari duk mutanen da sun kai magana, ai a cikin yankunan mu akwai wa'anda in sun fara ana ji leader na community, kamata yayin ana zo a ciwo kan matsaloli na yankunan Tilibe a gama leader na Mali da na Burkina Faso da na Niger wuri guda, tunda kasashen mu sun zam kaman guda. In an ka maganci abin a Mali nan za su zo su tada mana hankali. Kenan dole in ana so a samu mafita duk gaba ɗaya za mu samu, ko kuma gaba ɗaya kasashen mu su wargaje.
Madalla, mahuta na ɗaya dai matasa su suka yawa, kuma matasa bomba ko da Boko Haram ko ba Boko Haram, inda ba a yi adalci ba a kula da su bomba ɗin tashi za, dole ne a tsaya a yi adalci bisa wannan fanni. Wancan fanni wanda ya huce Niger ya shahi duk ƙasashen nan na Sahel, sai mun bude ido mun jibi gaskiya, kuma mun san ita ce gaskiya. Ba abin san ɓarawo da ɓarawo, duka yakin na an sani. Wannan iyakokin da ake haɗi arziki ne gare shi, wani ya haɗi faran shi ta yi mu sanin arzikin da ke da kai cikin ƙasashenmu. Kenan yana da kyau ne mu tsaya, kada mu yi dogaro da wani. Babu wani wanda zai zo ya maka yaƙi ya kare ƙasa, babu. Ina fata su shugabannin namu za su gane.
Na'am.
Kamata ya yi a ce bisa wannan fannin ƙasashenmu su zo su zama. Baiwa a yi yaƙi jesan Sahel, baiwa a yi jesan Sahel babu Algeria, baiwa a yi jesan Sahel babu Nigeria. Dole ne ƙasashenmu su zo su zamna. Wannan ho business ne fa. Business ne, suwa suke sai da makamai. Masu sai da makaman na su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magabannin nan na horon. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi su maganin Ingila. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magamanin Amurka. Ƙasashen da na hudi su ne masu kera makam. Dole ne sai sun sai da makam. Kuma in ka ɗauki Europe ɗin 2008 take cikin matsala, Hailau tana cikin matsala, sai sun nema ina ne ake neman shi, Afirka ne ake neman shi. Kenan ba yadda za a yi wani soji ya zo daga horon shi ya ka lahiya a nan, babu.
mahuta Alhaji Aliyu Akwaita, na farko dai a matsayina na dan horo hulla ina kira ga ɗan horo hulla na kewayen nan da ake tashi hankali kamar Niger, Nigeria, Mali, Kamaru, Chadi da mu yi tsintsiya madaurin ki daya mu tashi mu yi tsayin daka mu yi gwagwarmaya yanda za mu maganin wannan abu. Allah ya kama muna da mu yi maganin shi na harko kenan. Na biyu, su magabata dole tunda duk kasai sanga kowace kasa tana da kundin tsarin kasa, kuma kowane kundin tsarin kasa Alhaji Aliyu ya ba talaka dama ka tashi ka hudu incinka ka tashi kai adawa da duk wani mulki da yake kama kariya, da yake cin hanci da rashawa, da yake rishin gaskiya, da yake rishin shari'a. Akwai shi cikin shahi na 10 cikin kundin tsarin kasan mu, kuma na tabbatar da ma Najeriya akwai shi. Dan haka mu ne ya kamata mu tashi mai wannan gwagwarmaya, tunda magabata sun zama shimgin sabara, baka hana shiga baka hana fita, an zabe ka ba bisa ka'ida ba. Ya za ka yi ka kubuce mu horon shi? Wannan kungiya ta ECOWAS ba dan talaka take ba cikin Afirka, kungiya ce ta kare shugabannin kasa da tsohon shugabannin kasa. Kenan talaka ba za ka kwanto da ECOWAS ba. Mu ne ya kamata mu tashi mu waye musu da kai, mu tashi mu nemi ƴancin mu, arzikin mu ne ake son ayi babakere da sama da hwadi a amshe muna. Alhaji Aliyu ba gani a Faransa wutar da take sha da take saida cikin kashi 100 kashi 80 daga Afirka take ta, cikin kashi 80 da ke ta daga Afirka, kashi 60 daga Nijar take ta. Yaya za a cewa yau an waye sahiya duk shekara sai an yi gobara yaran mu sun mutu cikin makaranta ta kara? Ai abun kumya ne, raƙumiya shi ruwan kaji. Mu tashi mu tsinta madaurin ki daya mu kama mai maganin wannan matsala, tunda shugabannin mu ba su isa wannan magani, ba mai izuwa gaban Faransa ya ce mata ba haka nan bane.
Okay, to gaskiya matsalolin da aka zana yawa gare su, balle a ce ha an samu maganin matsala haka zama guda. Kuma ni dai abin da na sani na harko, kaga irin yanda na ake ta bayani muna surutu, to in ba ai hankali ba su ma shugabannin kasashen haka ne ake, ba a zawwa da abun a aikace. Na ɗaya kenan. Na biyu, dole sai ma amince da matsaloli wanda suke da dalili ko asalin su na cikin gida ne, maganin su na cikin gida ne, wanda kuma ya kamata a magance cikin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe da wasu abubuwa. Ba yiwuwa kamar yanzu a kwatanta mana a ce gona wadda babana yau shekara 5 da wani abu bai iya noma saboda matsalar da ke da kwai iyaka da Najeriya yankin Madarunwa, a ce mini sai an kori sojojin horon shi daga Nijar babana zai je ya noma. Ba gaskiya bane wannan matsalar, ba ita bace, wani abu ne na daban. In ka ɗauki misali, hazawa wani lokaci sojin Nijar runduna ta musamman guda ke da koda ake ce ma Baycott, daga zawo wa'annan sojoji ko na Canada ko na Germany ko na Faransa da na America da suke nan, yau kusan kowace jiha an kirkiro mata runduna ta musamman horar da su, makaman da ake ba su na aiki da atisayen da ake musu. Wani abu ne wanda ke buƙatar kuɗi da yawa, ƙasa ba ta da halin ta yi. Wasu abubuwa ne wanda sun taimaka. Rishin sanin ƙasar da muke da, ni da ne wani yankuna ko a ƙafa ko a moto shekaru 20 da suka wuce, bani bangunan ka ɗauka ka kai haccin na godaran tigze kafan ikarfan haka shiga cikin Mali adaran bukan da sauran. Akwai abubuwan da dole sai mun datar da barkokin mu na soji na bakin iyaka sun dace da barazanar da ke da kai.
Assalamu alaikum. Ina ƙara godiya a bisa kan tantamana da muke, kuma Allah sa albarka a cikin zaman namu, kuma Allah kawo bakin warwarar inda ya kulle, kuma Allah ka yi mu taimako inda mu tamani, Allah ka mu ɗaukata inda mu tamani. Duka in kai lissahi a yanda gaba ɗaya duk ra'ayi suka fito, ina jin in ka huda kalma adalci da kowa, ina jin babu wanda bai kawo magana adalci ba. Magana inda take, abubuwa ne suke wakana a cikin ƙasashenmu na Afirka. Wani malam fiqh yake cewa yanda musulunci yake da shikashikai guda biyar, to haka siyasar Afirka ta yake shikashikai guda biyar. Ka san me shikashikan guda biyar na siyasar Afirka? Shine sai ka zama babban makarici, sai ka zama babban mai zarci, sai ka zama wanda za a gamu da dan uwanka a cikin dan uwanka, sai kana da kuɗi, sai ka iya giba wai sabajin ku yanda za ka kawo mutun sheri wanda ya zamanto zaman garin bai iya ba. Kuma sai in kai dabar kai ka zama babban mai yaudari, shi ne magani. Duk wannan magana da ake, shin mutane ana son bakin warware? Menene take faruwa? Ai Bahaushe yake cewa ruwan da ya ba kashi ashine ruwa. Abubuwan da suka wakana a gare mu yau, wanda muke ji a jikinmu da ɗiyanmu da jikokinmu, mu shi ne matsala. Na ji ba na ki ba, yo miye an haɗin mu ba ɗabar rai, in ji wannan Bahaushe.
mu yi amfanin barbar rai matsayin da muke ciki yanzu a yau aliyu demokrasiyar mu ta riga ta lalace dan saboda mai zamanto mutane ba su san gaskiya ba su tsare gaskiya yau magana da ake yi yau ta kai matsayin da kowa wani ruwa suna kamar mulmushin abin akwai takardu da suke hutarwa na amkaman tsaran wanda mutane suka handame mu larka da ake cewa adalcin arawan aka ce karin da ya sha kwai kan su tukarewa barayin da suka yi banna a kama su a kai su gidan kasu amshi kudin amshin yau ya zama matsala a cikin kasar mu a kasar mu yau mu ko jaha Kano mu kai ba duka mu ce miliyan 22 ba amma yau matsalolin da muke da kwai wallahi talakan da yake kauyen Kano yayi talakan da yake zamanto a cikin kasar mu
to Alhaji Mustafa bismillah bai mafada
to mahita tana kan zango guda uku na farko kuja iyakan mu da Mali ya da kilometa 700 wannan iyaka sakene wato kenan sojinan Mali ba su bisa wannan iyaka kenan wannan babban matsala mun zama kawa bakin garka a buɗe kenan dole ne wannan iyaka tsakanin mu da Mali sai sojinan Mali su ma sun yi kokari sun zo sun hoke ta na bui iyakan mu da Libya ya da kilometa 300 ba kowa sai daji sai dai sojinan Niger kenan su ma ya kamata a iya cewa sun hoke kasar su sun hoke wato iyakar kasar su idan kuka dauki iyakan mu da Nigeria kilometa ya da 1,500 mafi yawa sojin Niger ne akan iyaka yana sojin Nigeria su da muke gani Nigeria ita ce uwa kenan ya kamata a iya cewa su ma sojin Nigeria sun zo sun kare ta su iyaka kafin mu zo anan gida tunda akwai matsaloli na kwanciyar hankali mu ga yaya ne za a yi a ɗauki matakin ne yaya ne za a yi matasanmu yau da kwai da dama waɗanda ana iya a ɗauke su a cikin soji su ƙara ƙarfin soji wannan ita ce mahita ina da ra'ayin da wanda ya kamata a iya cewa yau gwamnati ya yi nazari a kansa doka ta ba mu incin wato mu iza wasiƙa mu tambayi gwamnati izinin a ba mu hanyar mu ɗauki bindiga ni ina cikin masu ra'ayin duk ɗan Niger duk mai inci duk mai adalci yana da odal in ya bi hanya ta gari ya riƙe bindiga ta kanshi domin hujja guda biyu zan ba ku anan na farko ni na yawo cikin ƙasashe na duniya gaba ɗaya tunda continent guda biyar kin na gani su na yi zama Israel na ga inda yaro ko mai shekara 15 yana da incin ya ɗauki bindiga ya kare ƙasa ya kare kansa na zo Amerika al'umma tana da incin ta ɗauki bindiga ta kare kanta ta kare kuma ƙasarta kenan mu ma a nan Nijar mun lura da cewa kawai a arewacinmu ko ku inda ake wannan tashin hankali da kidnapping in kun ga garin da waɗannan 'yan ta'adda ko waɗannan ɓare suke zuwa ko su yi kidnapping ko ku su yi sata garin da babu mai bindiga ne duk garuruwan da akwai bindiga waɗannan ƙananan banduka ba su sa zuwa
lalle mafita kamar yadda ni ce maka ra'ayi na ban ɗauke shi addini ba ne amma kullum ɗan adam shi na ƙarya da mai daraja don ya samu da yau wani na iya ƙarya da Aliyu Mustapha don ya san matsayin shi a sashen Hausa don ya samu biyan bukata to bisa ga dokokin addini duk garin da ake kiran sallah laifi na ma a ce an kai jihadi gare a doka ta addini in dai ana kiran sallah cikin gari laifi ne a ce ma an tai shahadi a gari kenan wannan magana an ce wai addini ne kuma shi da mun ka ce mun ku barayi ne business ne ba wai wani abu ne mutane na son ka kirkiro wannan abu akan neman kuɗi haka take ko ina ake yin shi akan neman kuɗi ne ake yin sa ba wai ana yin shi dan addini ba abun da saƙen siyasa sun ka shiga cikin shi kuma dan su yi farfaganda dan su kada wani zamanin Boko Haram da an ka yi shi an yi farfaganda dan a kada wancan shugaban ƙasa yanzu an ga kuma shi Buhari shi da kanshi dauke nan Niger da shi za su farfaganda za a ce bai samu ba ko kuma wanda a cikin siyasa shi wannan aibi ne irin na ƙan siyasa ina son mutane su gane amma abu guda nake son ƙan Niger su gane dokar ƙasa kamar yadda mutane suke son su sani mutane su ɗauki makamin ne a ce a bisa doka a ba su wani matsayi ko na polis ko na soji wannan laifi ne bisa dokar
a nan za mu ja linzamin shirin idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke sallama da ku mu huta lafiya.
zuwa gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. Malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka. Ko zaka gabatar da kanka?
Eh, sunana Samir Salisu.
To Malam Zabi, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local number.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka, pure water ko? To yanzu wannan pure water Malam nawa ake sai da pure water?
Naira 20.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun baya ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran zabi
haka. Yanayin rayuwa ne. Kombai lokaci ya canza. Shi ya kawo haka.
Yanzu Malam ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai, kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawowa, in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sida rake a nan garki. A shekarun baya nan kamin na koma wannan.
Okay, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara 3.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san komai na rayuwa haka yake. Bara baya kasancewa. Amma ka samu ne samu wanda ta shi wannan. Gaskiya.
Insha Allah wanda yafi wannan din zai zo.
Insha Allah.
Eh to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan gaci a nan transformer.
Garki transformer a nan kake da zama? To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kaman kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zama ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba.
To amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah da wakin gurgudu ana ya samu 2,500 naira 2,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka. Yanzu na lokacin damuna ne kana samun 1,000 wata ran baka samun 1,000 din ma a nan yanda damuna da ake cikin.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali, ina da mata daya da ƴaƴa biyu.
Ƴaƴan ka biyu? Mata daya, ƴaƴa biyu?
Yanzu yi.
Masha Allah, Allah ya raya su.
Amina ne.
To ka suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina?
Jihar
Katsina. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Yana wata biyu wata uku haka sai na koma.
Kana wata biyu wata uku?
Eh.
Kamun ka je ganin gida?
Kwarai kuwa.
Malam yaya maganar karatu fa? Karatu an koyi karatu, an yi karatu boko?
Na yi karatu boko da Islamiya bani ban taba ba gaskiya. Domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar.
Ka kai aji biyar na babban secondary?
Ina karatu na tsaya ma wallahi.
To amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu?
Wallahi yana yi na rayuwa ne. Yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma in cigaba da karatu.
To yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya, idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba.
Sosai kuwa, sosai wallahi. Ina farin ciki ko gobe ma ya samu dama Allah zai koma. Domin ilimi shi ne da shi ke zaman duniya kuma haka ba.
To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai?
Wallahi na fahimta. Saboda ne rayuwa ne kawai. Don a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wannan kashe-kashen da ake a halin yanzu. wallahi
to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka le Allah ya taimake ku
amin
nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.